‘yan ƙasa da hukuma.
Kwadai ke ta daula kanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka za ka cikin kada zalunci.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kabi zan gabatar.
Abubuwan more rayuwa, idan aka sace kuɗin ba a yi irin wannan abubuwan ba, su talakawa su abin yake shafa.
Wanda ma suke halayyar ba za su canja ba, in dai har ba a fara ƙyamatar masu cin hanci da rashawa ba.
Kuɗin mota, kuɗin da zai biya a bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su.
Akwai abubuwa da yawa da za su iya yi domin ganin cewa sun ba da tasu gudunmuwar wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma almundu hana.
Masuware, yau shirin zai mai da hankali ne akan rawar da ‘yan ƙasa ka iya takawa a ɗaiɗaikunsu ko kuma a dunƙulensu wajen kawar da rashawa da cin hanci wadda ke haramta musu haƙoƙin da dokokin ƙasa suka halatta musu. A dakace mu.
Afirka akwai wasu ‘yan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa. Rikici duka suke jawowa kuma ta fi hana su da gaggawa.
Madalla, masu ware a jerin shirye-shiryenmu na baya kun ji yadda rashawa da cin hanci da almundahana ke jawo salwantar haƙoƙin ‘yan ƙasa a hannun hukumomi a matakai daban-daban a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya. Mun kawo muku bayanai da rahotanni a wannan shiri kan yadda wannan annoba ta rashawa da cin hanci ke barazana ga haƙoƙin ‘yan fansho a gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma wasu jihohi da samar da ababen inganta rayuwar ‘yan ƙasa kamar kiwon lafiya da ilimi da tituna da kyautata muhalli da sauran al’amura masu alaƙa ta ƙudda-ƙudda rayuwar al’ummar ƙasa. Shirin na yau na tafi ne da bayanai da kuma sharhi kan rawar da ‘yan ƙasa za su iya takawa wajen kawar da wannan matsala ta rashawa da ke barazana ga rayuwar al’umma.
Ƙasar nan muna da hukumar nan ta cancance kadarorin mutanen da suke riƙe da muƙaman gwamnati ko na siyasa ko kuma na aikin gwamnati, shi ne inda ‘yan ƙasa za su ba da gudunmuwarsu. Lokacin da aka yi filin aka faɗi cewa ga abin da mutum yake da shi, sannan kuma haka zalika idan ya fita ko ya fito gari yana mu'amala, jama'a su gane cewa abin nan da yake da shi yana gudanar da halayyarsa daidai gwargwadon abin da suka sani, sanda lokacin da zai shiga takara ko muƙami an faɗa cewa kadararsa kaza ce. Idan ba haka ba, girman mutane da ake yi wanda suke ɗebo kuɗin al'umma suke ɗiba daga rayuwar gwamnati, wallahi wannan kamar allura ce ake ma jama'a, ba ma su masu mulkin ba, kowa ma har wanda yake shirin shiga zai ɗauka wannan tsari shi ne mai ɓullewa. To in jama'a ba su canja wannan halayyar tasu ba, ina faɗa maka wanda ma suke halayyar ba za su canja ba, in dai har ba a fara ƙyamatar masu cin hanci da rashawa ba.
Kamarat Abdulrazak Alƙali kenan, daraktan ƙungiyar Organization Community Civic Engagement, guda cikin ƙungiyoyin neman shugabanci na gari a Najeriya. Nasa ɓangaren daraktan ƙungiyar Kaja, Kamarat Kabiru Sa'idu Dakata, ya ce ‘yan ƙasa na buƙatar dafawar kafofin labarai da kuma ƙungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu ta wannan fuska.
Rawar da zai kamata su taka a yanzu shi ne zai iya taimakawa gurin a yaƙi wannan illa ta cin hanci da rashawa. Kuma ba za su iya taka wannan rawar ba sai ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ‘yan jaridu sun taimaka musu da bayanai domin su taka rawar da ya kamata su taka. Misali, yanzu sai a ɗauki kasafin kuɗi ko na ƙaramar hukuma ne ko na jiha ne ko na ƙasa ne, a ɗauki wasu garuruwa misali a ce to shikenan wannan ƙaramar hukuma ko wannan gari mun gani a cikin kasafin kuɗi cewa za a yi muku makaranta wanda za ta ci kimanin miliyan 100, kuma za a yi makarantar nan za a yi block guda uku, za a yi ajujuwa uku a kowane block, za a yi banɗakuna, za a yi ɗakin taro, duk abubuwan nan da suke a cikin wannan jadawalin kasafin kuɗi an sanar da su daga lokacin da aka ce an yi fasin kasafin kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi, ga kuɗin da aka ware, ga yadda aikin zai kasance. To idan an empowering ɗin su da wannan bayanan, zai yi wahala wani mahaluki ya zo ko dan yana dan majalisar tarayya ko dan yana jami'in hukuma da zata aiwatar da wannan abun, ko dan yana dan majalisar jiha, ya iya amfani da wannan rashin samun bayanan na al'umma ya sace wannan kudade. Idan aka yi haka, suna tabbatar maka da cewa al'umma zai kasance cewa su ne suka dauki gabarar yaki da cin hanci da rashawa, kuma abin zai tasiri.
Sauran gaba a cikin shirin za mu ji abin da masana a fannin dokokin ƙasa da na nazarin kimiyyar siyasa ke faɗi a kan wannan batu a dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya jido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ce na saka mura ya zamanto da ne mai himma. Bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran kama talakawa ba wani mai rama ba ta ce zama a cikin
madalla. Masare barista Amina Umar ita ce sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya wadda ke gwagwarmayar ceto haƙƙoƙin mata da ƙananan yara a ƙasar, ta yi tsokaci akan wannan batu na rawar talaka wajen yaƙi da rashawa.
Talaka yana da yanda zai yi kuma ba shi da yanda zai, kuma aka ce a ɓangare na shari'a kusan ni a ra'ayina da fahimta ta zance gaskiya ba shi da yanda zai, domin hatta ɓangarori irin na tsaro wato 'yan sanda da ɓangarori na shari'a wato kotunanmu su ma za a ce wannan wutar ta shiga ta kama a gurin ta da bayyansu, kuma su ne gurin da talaka zai iya kaiwa kukansa a share masa. Banda wannan ma za ka ga cewa yanda zai iya shigar da ƙarar wajen ne masa tsada kuɗin mota, kuɗin da zai biya a bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su, ofis ɗin 'yan sanda babu takardun rubutu, babu motar da za ta je ta yi bincike. So duba da wannan za ka ga cewa shi fa talaka a shari'ance tun da cin hanci da rashawar nan ya shigo cikin ɓangaren shari'a da ɓangaren bincike da ɓangaren gidan yari da dai duk wasu masu ruwa da tsaki a ɓangaren tafiyar da shari'a, kusan ni dai a fahimta ta da ra'ayina zan ce gaskiya talaka ba shi da wata mafita. Illa iya gani a fahimta ta kuma za a ce yana da wata dama, to bata wuce damar shi na ya zaɓe ko a zaɓe shi, yayin da talaka ya jure wahala da kuncin da bukin ciki ya ɗauki gabaran cewa ya hukunta shugabanni masu cin hanci da rashawa da muƙarrabansu da suke sawa a madafun ikon tafiyar da shari'a da tafiyar da bincike, to ina ga shi kaɗai ne hanyar da talaka zai samu sauƙi.
Wadai masu nazarin kimiyyar siyasa da demokaradiyya a Najeriya suna ganin akwai ƙarin matakan ɗauka ga 'yan ƙasa.
A alimusali to kyamatar dukkan duke da ake zargin cewa an tara ta ne kuma an same ta ne ta sanadin cin hanci ko rashawa ko almundana ko kuma wata hanya wadda take ba ta dace ba, to idan ya kasance an kyamace ta wannan zai sa masu yunkurin a tare duke din kotu wani hali musamman ta hanyoyin da basu dace din ba za su rage wannan yunkurin, kuma haba-haba da ake yi da waɗanda yake sun tara dukiya ta munana hanya ta mummunan hanya da kuma ba su wasu muƙamai ko na sarauta ko na zamantakewa ko kuma karrama su da ake yi da sauransu, dukkaninsu yana ƙara taimakawa wajen haifar da ƙaruwar irin waɗannan laifuffukan. Sannan kuma akwai dokoki yanzu misali da aka samar na kwarmata bayani ɗin wato whistleblowing, wanda yake duk mutumin da yake ya san cewa ga wata hanya a dukiya da yake hannun tara ta ta hanyar da ba ta dace ba, akwai hukumomi sun ba da dama da aka yi musu bayanan sirri kuma za su yi aiki a kai. A wasu lokutan ma har an yi alƙawarin ba da ladan tuhuci idan aka tabbatar da haka ɗin. Wannan shi ma abu ne da ake ganin cewa gama garin al'umma za su iya yi a wajen ba da tasu gudunmawar na kawo ƙarshen abin da yake ya shafi cin hanci, rashawa da kuma almundana.
Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan, masanin kimiyyar siyasa da demokaradiyya kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano a Najeriya. Kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala, sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Duka da an soke inganta kasa da karar da wadansu
a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kuli daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
mun garba ina kausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu ne ya ci ni sabidar ilmi shi ne manufar mulkin kanmu.